Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan an waye gari lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Ta sauraron abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 30 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai.
To Hadiza, kasar Ukraine ta ce ta harbo wasu makamai masu linzami da dama a wani gagarumin harin Russia. Shahararren dan wasan kwallon kafa na Brazil Pele ya rasu jiya Alhamis, yana da shekaru 82 da haihuwa. Rundunar sojan Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa wani jirgin yakin China ya zo kusa da wani jirgin sojan saman Amurka da mita 3 a saman tekun kudancin China da ake takaddama a kai.
Kanun labaran duniyan kenan. Bayan labaran duniya kashi na farko. Za ku ji cewa yayin da masoya kwallon kafa a fadin duniya ke alhinin mutuwar shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya Pele na Brazil, wani masanin harkokin kwallon kafa Malam Faruk Yarma ya ce har yanzu ba a samu dan wasan kwallon kafa da ya kai Pele ba a duniya.
Lalle Pele ya yi fice a gasar cin kofin kwallon kafa da aka yi na duniya sau uku. Da uku yana daukan wannan kofi din, kuma babu wani wanda ya taba irin wannan, wanda wayanda ka irga din dukansu so daddaya suka ci wannan kofi din.
Majalisar Dattawan Najeriya ta yi suka da kakkausar murya, inda ta buƙaci babban bankin Najeriya ya gaggauta tsawaita lokacin sauya tsofaffin kuɗi daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 30 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ce gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis, Rasha ta kai wani sabon harin makami mai linzami kan birane a fadin Ukraine, inda ta lalata tashoshin wutar lantarki da wasu gine-gine masu muhimmanci a wannan lokaci na sanyin hunturu. Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya ce an lalata wasu tashoshin makamashi, kuma Rasha na kokarin hana 'yan Ukraine samun haske kafin sabuwar shekara. Sai dai rundunar sojan Ukraine ta ce ta yi nasarar kawar da mafi yawan makaman masu linzamin, wanda don haka ta kaucewa barna mai yawa. Bisa ga bayanan farko, adadin makamai masu linzami da aka harba 69 ne. An kakkaɓo makamai masu linzami 54 na abokan gaba, in ji babban hafsan sojan Ukraine General Valery Zolozhny. Makiyasan kaiwa Ukraine hari daga bangarori daban-daban da makamai masu linzami ta sama da na teku, daga jiragen sama da jiragen ruwa. Jirin na tsaron sararin samaniyar Ukraine a shafukan sada zumunta tana mai bayyana girman harin a matsayin gagarumi. Shahararren dan wasan kwallon kafa na Brazil Pele, wanda ya shahara a duniya da farko a matsayin matashi mai cin kwallaye, wanda kuma ya jagoranci tawagar kasarsa ta lashe gasar cin kofin duniya har sau uku, wanda ba taɓa yin haka ba, ya rasu jiya Alhamis yana da shekaru 82 da haihuwa a duniya. An kwantar da shi a asibiti a ƙarshen watan Nuwambar da ya wuce, kuma likitoci sun faɗa a watan nan na Disamba cewa yana fama da ciwon daji wanda ya ƙaru tare da ciwon koda da zuciya. A watan Satumba 2021 an masa tiyata don cire masa wani ƙari daga hanjinsa. Hukumar asibitin Albert Einstein, inda aka yi jinyar Pele, ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa ya mutu ne sakamakon raunin gaɓoɓi da yawa. Yarsa Kelly Nascimento ta wallafa a shafinta na Instagram cewa duk abin da muke shi ne godiya gare ka, muna son ka har abada, Allah ya ji kanka. Rundunar sojan Amurka ta faɗa jiya Alhamis cewa wani jirgin yakin China ya zo kusa da wani jirgin sojan saman Amurka da mita 3 a saman tekun kudancin China da ake takaddama a kai a makon da ya gabata, kuma ya tilasta masa yin wasu dabaru don kaucewa yin karo a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa. wannan zuwa kusa da aka yi ya biyo bayan abin da Amurka ta kira halin da ake ciki a baya bayan nan na karuwa halaye masu hatsari ga jiragen sojin China. Rundunar sojin Amurka ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa lamarin ya faru ne a ranar 21 ga watan Disamba, wanda ya hada da wani jirgin yakin sojin ruwan China samfurin J-11 da kuma wani jirgin yakin Amurka samfurin RC-135. Sanarwar ta kara da cewa muna sa ran dukkan kasashe da ke yankin India da Pacific su yi amfani da sararin samaniyar kasa da kasa lafiya lau, kuma dabin dokokin kasa da kasa. Wani mai magana da yawun rundunar sojin Amurka ya ce jirgin na kasar China ya zo ne da nisan taku 10 na fuka-fukan jirgin, amma da tazarar taku 20 daga gabansa, lamarin da ya sa jirgin na Amurka ya dauki matakin kaucewa.
To madalla, an jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayi ta masoya kwallon kafa a fadin duniya ke nuna juyayi mutuwar shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya Pele na Brazil. Wani masanin harkokin kwallon kafa Malam Faruk Yarma ya ce har yanzu ba a samu wani dan wasan kwallon kafa da ya kama kafar Pele ba a duniya. Ga tattaunawar wakilinmu Nasiru Adamu Alhikaya da masanin harkokin kwallon kafa Malam Faruk Yarma.
Malam Faruk Yarma kai masanin harkokin wasanni ne a Najeriya. Ka gana da ƴan wasanni daban-daban, yaya mutuwar shahararren dan kwallon kafan nan Pele na Brazil ya zo maka ne?
Mutuwar Pele wato mutuwa ce wanda duk wanda yake da alaka da wasan kwallon kafa da kuma wanda ma bai da alaka da ita yake ji tabbas yana jin sunan Pele ya san cewa duniyar kwallon kafa ta yi rashin babban jagora ko kuma wani mutumi da ake ganin sa a matsayin dan kwallo wanda ba taɓa yin irin sa ba a duniya. Wannan mutuwan
Malam Faruk Yarma, kafin mu ci gaba, shin Allah ya sa ka taɓa gamuwa da Pele gaba da gaba?
Na haɗu da Pele so biyu, akwai wani conference da muke zuwa duk shekara ana ce masa Soccer Race Convention a 2014, na haɗu da shi a Brazil. Sannan na haɗu da Pele a Russia a 2018 da za a yi World Cup. Lokacin da aka yi draws na World Cup a Russia, ni ma na samu dama na halarci wannan draws din kuma na ga Pele.
Ya zaka zayyana Pele? Duk da ya zama da tijo sosai amma yakan halarci filayen wasanni in an zo gaisawa da shi wani irin mutum ne?
To ai kamar yadda na faɗa ba, shi wannan suna da yake da shi na Pele shine tilo a harkan wasanni musamman na kwallon kafa wanda aka yi, kuma ba a tsammanin cewa nan gaba za a iya samun wani dan kwallo kamar sa a irin tarihin da ya kafa a harkokin kwallon kafa. In ka dubi lokaci da yake da tsakanin dan wasa da dan wasa, ba zai ba shi damar cimma wannan burin da ake da shi ba. So Pele wani jigo ne ko kuma wani symbol ne, ne zan kira shi da Hausa? Yawa, jigo ne wanda babu kamansa a harkan kwallon kafa cikin waɗanda suka yi kwallo, wanda suke raye da waɗanda ma suka koma ga Allah.
Malam Faruk Yarma, ka duba irin marigayi Maradona, ka duba mutane irin su Zidane, ga ma Messi kwanan nan wanda ya sha wa ƙasarsa kofin duniya, dukai waɗannan in an kwatanta su da Pele ya fi su suna kenan.
Gaskiya Pele ya ci su suna, saboda in ka dubi irin nasarorin da ya samu a harkan, da su ne ake gwada cewa waye fi wani. Lalle Pele ya yi fice a gasar cin kofin kwallon kafa da aka yi na duniya sau uku yana daukan wannan kofi din, kuma babu wani wanda ya taba irin wannan, wanda wayanda ka irga din dukansu so ɗaya suka ci wannan kofi din. Shi Zidane shi ma so ɗaya ci, Diego Maradona ya ci so ɗaya, da shi Messi ma wanda ya ci kwanan nan shi ne shi ma wanda ya ci, kuma shekarunsa da suka saura nan gaba kwallon ba zai iya ba shi daman ya sake har ya samu cin kofi na biyu ba. So Pele so uku ya ci, so kaga bambancin yana nan. Kuma ba wai cin ne kawai ba, shi Pele lokacin da ya ci wannan kofin shi ne ɗan wasa kamar wanda ya dauki nauyin tim din a bayansa na Brazil duka yayi ya nasa bajintar domin samun wannan nasarori guda uku da Brazil suka samu a cikin kofin duniya.
Malam Faruk Yarma, mun gode kwarai da gaske.
Masha Allah, na gode Haji Nasir.
Tattaunawar Nasir Adamu Yahaya kenan da Malam Faruk Yarma, masanin harkokin kwallon kafa. Za a ji ƙarin rahotanni kamar Gayi Pele din a shirinmu na hantsi. Ana tare ne da Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hafiz ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da aka samu babban sauyi a manufofin COVID-19 na kasar China, Beijing tana mayar da hankali kan cigaban tattalin arziki. Don rage durƙushewar tattalin arzikin cikin gida daga ƙaruwar mutanen da suke kamuwa da cutar, jami'an China da na kamfanoni suna kyale mutane da suka kamu da COVID-19 su koma aiki, duk da cewa hakan na iya ƙara saurin yaduwar ƙwayar cutar. Kayayyakin da masana'antu ke yi a China na ci gaba da kasawa bayan tsauraran dokoki masu nasaba da coronavirus da suka kawo cikas ga ayyukan kamfanoni da samar da kayayyakin. Bisa ga wasu bayanai da hukumar ƙididdiga ta China ta fitar a ranar Talata, ta ce ribar da masana'antu na cikin gida ke samu fiye da yadda aka tsara ta ragu da kashi 3.6 cikin 100 a duka shekara tun daga watan Janairu zuwa Nuwamba zuwa yen ₦7.7, kwatankwacin dalar Amurka ₦1.1. A wani yunkuri na magance matsalar ƙarancin ma'aikata da kuma taimakawa iyalai, kasar Canada ta ba da dama a karon farko ga ma'aurata ma'aikatan wucin gadi na ƙasashen waje da 'ya'yansu da suka kai manzalin aiki su ma su yi aiki bisa dokar a ƙasar. Shirin wanda za a fara aiwatar da shi a matakai 3 daga watan Janairu zai ci gaba da aiki har tsawon shekaru 2, a cewar ministan kula da shige da fice, ɗan gudun hijira da zama ɗan ƙasa Shane Frasa. A duk inda na shiga, masu ɗaukar ma'aikata a faɗin ƙasar na ci gaba da bayyana rashin ma'aikata a matsayin babban cikas. Frasa ya bayyana haka ne a lokacin da yake sanar da shirin a farkon wannan watan. Ya ce sanarwar ta yau za ta taimaka wa masu ɗaukar ma'aikata su sami ma'aikatan da suke bukata don cike gibin ayyuka ta hanyar faɗaɗa izinin aiki ga iyalai a kowane mataki na fasaha. Wanda ya sa iyalai fiye da 200,000 ma'aikatan kasashen waje za su iya yin aiki a Canada.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga dukkan alamu batun canjin fasalin kuɗi a Najeriya na ci gaba da tada kura. Domin duk da amincewa da tsarin da yawancin 'yan majalisar ƙasa suka yi, Majalisar Dattawan Najeriya ta yi suka da kakkausar murya inda ta buƙaci Babban Bankin Najeriya ya gaggauta tsawaita lokacin sauya tsofaffin kuɗi daga ranar 31 ga watan Janairu zuwa 30 ga watan Yuni na shekarar 2023. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto.
Idan ba a manta ba, a ranar 26 ga watan Oktoba ne gwamnan Babban Bankin Najeriya, Godwin Emefiele, ya ba da sanarwar sauya fasalin manyan takardun kuɗaɗen ƙasar da naira 1,000 da naira 500 da kuma naira 200 a bisa hujjoji na maido da kuɗi naira ₦2.7 daga cikin naira ₦3.3 da ke hannun mutane zuwa bankuna. Kuma shugaba Muhammadu Buhari ya amanna da tsarin har ya kaddamar da sabbin kuɗin, har aka ba da wa'adin kammala sauya tsofaffin kuɗi zuwa sabbi cikin kwanaki 45 kacal daga ranar 15 ga watan Disamba zuwa 31 ga watan Janairu na sabon shekara da za a shiga. Wannan wa'adi ne ya sa Sanata Muhammad Alin Dume miƙawa Majalisar Dattawa ƙudurin tsawaita lokaci daga kwanaki 45 zuwa watanni 6 a bisa wasu dalilai da ya bayyana.
Kamar yadda na bada misali a Borno a Yobe, musamman ma Borno, ni yanzu kamar ni local government ina goza local government, bamu da banki, bama babu banki, kai ɗaukar gwamnan wajen 20 da wani abu 22 ina jin a Borno yanzu ba banki kuma tafiya daga wannan local government zuwa wancan local government akwai wani ma wanda sai kai awa 4 ko 5 to idan war haka ba su da shi kuma nan da sati 4 ana cewa an baka canja kuɗin ba shikenan asara ya kama ka kuma muna da wannan experience a 1984 da aka yi haka aka zo aka yanke lokaci talakawa ne suka sha wahala
shi kuwa kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'abu Idris Miƙati ya tsokaci cewa
babu shakka za a iya samun wata dama wata kila maimakon a ce an rufe kofar canjin nan a ran 31 ga watan Janairu na sabon shekara da zamu shiga nan da ƴan kwanaki ana iya samun dama a ƙara kwanaki dan a samu sauki saboda su kankan su babban bankin Najeriya sun fito suna maganan cewa sabbin kudaden da aka buga ba a buga su da yawa ba an samu kuma aka si wajen rabon su a kai su lunguna lunguna kin ga ashe tunda an dan samu akasi watakila wannan ya sa su dan canza salo kuma su ji tausayin talakawa musamman dan uwanmu da suke kauyuka da lunguna lunguna inda babu banki
to sai dai ga ɗaya cikin manyan ƴan canji a ƙasar Umar Garkuwa ya nemi ƴan majalisa su sake nazari akan wannan lamarin
na farko ma dai tukunna yanzu ƴan majalisan nan yana da kyau su koma su nazarci ko kuma su fahimci abin da zan ga musu su tsaya su taimaki ƙasa za su taimaki ƙasa batun maganar buga kuɗi tukunna su je su nemi cewa a ba su video inda aka buga kuɗin Najeriya tukunna su kalli video an buga kuɗi kamar inda aka saba buga kuɗi ɗan wankiya su riga sun dauki mataki ko kuma sun shiga cikin babban bankin Najeriya maganar gaskiya an riga zance kai cikin wani yanayi ne kawai in za su fito su faɗi gaskiya ko kuma su fahimci gaskiya a zo a cece ƴan ƙasa wannan magana ce ƴan damfara kuma sun samu kuɗin da suke bukata kuɗin su ya biya
babban bankin Najeriya ya fitar da sanarwa cewa zai dauki muhimman matakan wayar da kan jama'a a shiyoyin shida na ƙasar musamman a yankunan karkara kasuwanni da al'ummomi da ba a kai musu manufofin ba tun farko Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Madina Dauda a shirin mu na hantsi za a ji wasu rahotanni ciki har da waɗannan
ya kama tarihi ne a inda ya zara kwallaye har 1279 a wasanni 1363 da ya bugawa a ƙasar Brazil
gaskiya mai rashi sosai kamar mu da muke son kwallo saboda Pele mutum ne wanda ya taka rawan gani duniya ina jin ba irin shi tunda aka kafa kwallo akwai wasu kwallon da Pele ya buga duk wani player da ka gani yana style cikin ball kan ya fara Pele ya riga yi
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
manuniya kamfanin jirgin sama na Najeriya wanda aka yi ta kokarin ya tabbata Allah ya kawo lokacin da ya tabbata
dama suka ce a PDP ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji to sun ga canji to
mutane su je su karɓi kuɗin nan amma da dama a dakawa kuɗin wa wasu in mutum ya isa ya je kai ƙara ka gani
sassarfar sabon salon sassakar siyasa kenan cikin shekarun nan da ke karewa idan Allah ya so za mu waiwai tattauna game da targaɗan turgudewar tattalin arziki da kuma zirazaren zare zulutun duciyar talakawa
ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi akai ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai karuwa yake
lallai you know abasuka da kikan ita gwamnatin tarayya zai kai kusan trillion 70
da gaskiyar magana shine shugaban kasar bai ma san abin da ake yi ba gaskiya
shi wannan tallafin da ake bayarwa ana bada tallafin ne bisa adadin abin da ƴan Najeriya ke sha
wannan ya nuna ka san ba mu gaskiya cikin wannan al'amari
wannan ba sai sayan so mun ta muka taso cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin da din ranar juma'a muke shiryawa shirin karshe cikin jerin shiryen waiwaye na manuniya a wannan shekara kuma shiri na 202 cikin shirin manuniyan da ke kokarin ganin gaskiya kawai yake yadawa gaskiyar kuma ita ce ministan sufurin jiragen sama a Najeriya sanata Hadi Sirke ce dole su ga yan Najeriya game da kamfanin jirgin saman da yan Najeriya suke ta kokawa
kamfanin jirgin sama
na Najeriya wanda aka yi ta kokarin ya tabbata. Allah ya kawo lokacin da ya tabbata. Dan mutane da yawa da yawa su samu aikin yi domin zirga-zirgar jiragen sama ya sauki. Ni da ke mun sani yanzu idan mun je ta shirin jiragen saman mu za mu ta zama daga nan har ila jirgi bai zo ba.
Sawa labarin. Cikin 100 Najeriya za ta samu a wannan dukkan kasuwanci.
Shi wannan kamfanin baki dan shi kamfanin Najeriya ne. 100%. Amma mutane ƴan Najeriya sun dauki kashi 46, gwamnatin Najeriya ta dauki kashi 5, sannan wasu dunkulallun ƴan kasuwa su kuma sun dauki kashi 49.
Shi sai ka samu a waje.
Na samu ne duka duniya ko ina dama ba a ce za a sa kawai dan Najeriya ba. A'a, duk duniya.
Shi kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar da ya leka ofishin muryar Amurka a ziyarar da ya kai ga yau duniya yake cewa game da takarar shi a wannan karan ako na haske da yake hangowa.
Eh to ka sani idan kana da kishin kasan ku za ka duk iyakacin kokarin da za ka yi ka tabbatar da canje-canje da kake so ka gani an kawo kasan nan sai kuma lokacin da Allah.
A ra'ayinka me yasa a can bayan nan baka samu nasara ba?
Dalilai da dama ka dauki misali lokacin da na samu rashin jituwa da shugaban kasa a lokacin kuma ya faɗa mini
Obasanjo
na zan faɗa maka ba za ka gaje ni ba lokacin
waya kuke an ko shirya ko haɗa su kana nan kuna ta karge ba
kai dai aje kawai
amma dai a wannan karo me yasa kake da karfi ba ne a wannan karo ne
ganin karbuwar jami'an namu yanzu a Najeriya dama suka ce a PDP ba ta yi musu komai ba suka ce suna so su ga canji to sun ga canji yanzu ga PDP ga kuma APC da suka zaba ga inda suke to jiki
game da fargabar hada-hadar hankadawa talakawa kuɗi a lokacin zabe kuwa jigon jami'ar NNPP Honorable Abdulrahman Suleiman Kawu Sumele ne kawai sanar talakawa cikin wannan shekara da muke shirin fita cewa da zaran sun ga irin wannan kuɗaɗe kawai su daka musu wawa
na sani mutane sun gama fahimta kuma malamai sun yi jawabi mutane su fita su karɓi kuɗin nan ai da sanin su suka maida dala 700 da wani abu da sanin su suka maida kwanan masara yayi tsada da sanin su suka maida shinkafa kusan 30,000 manja nika da mutumin kauye zai je ya kai da gas bai taba tsada irin na wannan lokacin ba motar haya asibiti babu magani duk da sanin su suka yi domin a samu mutane cikin wahala dan haka duk inda aka ga ana karɓar kuɗin nan mutane su je su karɓi kuɗin nan amma da dama a dakawa kuɗin wa wasu in mutum ya isa ya je ya kai ƙara ka ce nan mun zo muna raba kayan sata wani sun zo sun daka mana wawa ya je ya kai ƙara ka gani dan haka babu wanda kuɗi da zai tasiri
sai dai shi dan Masar jan tare Najira sanata Al'in Duma ga yau duniya yake cewa hauhawar kuɗin da ake hankadawa a matsayin albashin ma'aikatan tare Najeriya kawai na alamta alama ne cewa tabbas akwai camama da cuwa-cuwa
daga 2018 lokacin ne gwamnati ta shekara a ɗaukar ma'aikata ga ma'aikatan ba a ƙara musu albashi aka yi ba amma kuɗin da ake cewa ana kashewa a kansu sai ƙaruwa yake kuma ba wai ƙaruwa kaɗan ba ne daga 2018 alal misali kuɗin da ake kashewa a rekoran da ake cewa ₦3.3 trillion amma kuma sai a 2019 wato 2019 ya haura zuwa ₦4.7 trillion a lokacin kuma ba a ɗaukar ma'aikata sa'annan a 2020 da aka zo covid ya shigo an rurrufe ko ina kuma maimakon abun ma ya tsaya ko ya ragu sai ya haura zuwa ₦4.8 trillion to kuma a 2023 wanda aka kawo yanzu shine abun da gane ni ya tayar mu hankali an sa a cikin kasafin kuɗin za a kashe ₦8.2 trillion
game da damin dama shirin damman kuɗin da ake bin Najeriya a matsayin bashi kuwa dan Masar jan tare Najeriya sanata Yusuf Abubakar Yusuf ne ke gaya wa duniya cewa alamu dai na cewa tattalin arzikin Najeriya ne kawai ke ƙara nutsewa
ita hukumar da ke kula da basussuka gabaki da wanda ake cewa DMO ta ce mana yano akwai basussuka ₦42 trillion kuma akwai wanda ta dauka wanda ake cewa overdraft din nan ya kai kuma wajen ₦20 trillion akwai kuma yano irin lamuni da ta yi to shine muke cewa lalle yano a basussuka da ke kan ita gwamnatin tarayya da kuma lamuni da ta yi zai kai kusan ₦70 trillion
to da gaske ne cewa biyan waɗannan basussukan zai dau lokaci
idan aka ce yano ana bin mutum bashi akwai yadda ake yi koko mu ce fitar da zunzurutun kuɗi ga baki da ya biya koko ya ce to ni fa akwai lamuni da zan yi so basukan da ya kamata in biya cikin shekara daya sai in dawo da su zan biya cikin shekaru 10 ana iya yin wannan
shi kuwa tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya ta gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari Farfesa Usman Yusuf ga yan Najeriya ke cewa a gaskiyar magana mafi akasar abun da ke faruwa fa shugaban kasa Muhammadu Buhari bai sani ba wasu karibai ne kawai ke buga kaukawa
ni gaskiya wallahi zan mashi abin nan ni ban taba ganin shi ba kafin ya bani wannan aiki saboda haka wai ba ya kawo ni bane bani dan kaza
nan ni wanda ga ganin shi ba
to amma wai kai sunanka
ni wanda ga ba kuma ba nan nake ba kuma ba dauki kowa ya bada wanda aiki ba me kawo ni ba na zo bane wayan tarar kudi sannan wannan hukuma da nake ciki kudin da ke wurin tafi yawancin jihohi abinda kowa yake so a yi sata
hujjojin da ka fito da su na farkon nan an ce sun girgiza shugaban kasa Muhammadu Buhari shi yasa ya goya maka baya minista yana gefe
wallahi da gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abinda ake ba gaskiya
ban gane ba
to NHIS kai kalilan ce cikin duk matsalolin da ke kan shugaban kasa
shi ma sanata Sabi Abdullahi da ya wakilci shugaban masarjan tare Najeriya wajen wani taro ya ce a gaskiyar magana ba maganar tallafin mai a tare Najeriya akwai ciwa-ciwa da cikuikuye tarin kudin yan kasa saboda yadda kudin ke ta ƙara hawa
mu abinda muka lura tun ba yau ba muna ta tambaya shi wannan tallafin da ake bayarwa ana bada tallafin ne bisa adadin abinda yan Najeriya ke sha liter wato miliyan 80 wasu kuma suka ce a'a bai kai haka ba kai abun fada anan shine da wancan adadin da aka bayar da wannan gidin yayi mugun yawa wannan ya nuna ka san ba mu gaskiya cikin wannan al'amari amma dauka 68 din kake sha abun ma'ana shine kowanne rana 68 din kina kake sha an ya kwa mu abinda muka sani in ka ji ka sha mai ka ci kan litan tankin ka ya ishe ka a sati amma wasu sun je sun zauna shi adadin mu masu motoci sun ce kowanne rana ga abinda muke sha ashe ko ni inda gaskiya haka abun yake da ni ma sai lissafi na ce gaskiya wayannan ranakin da ban siya ba da Allah da mu da kudin da aka kwasa da suna an bani tallafi saboda na ji na sha mai
tutuwan da zamu yi baje muku kina a cikin shirin manuniya na wannan mako sai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fiko cewa kullun kwanan duniya fa kwanakin su ne ke ƙara zaizayewa domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 150 ne ga dukkanin masu dafifin dafe mu da fiko su yi sallamar fitin kudin da suke ganin sun dafe su dawo daidai da talakan da suke kallo a matsayin bawa kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattara muryar da kuke ji a cikin wannan shiri musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Shamsiya Ibrahim Hamza a babban birnin tarayya Abuja sai kuma maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryar da kan ji a cikin wannan shiri babu kakkautawa ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma idan Allah ya sake sada mu cikin sabo shekara a wani shirin na Manuniya
to a gaida na Ikira yanzu kuma sai nasihar Juma'a
والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babu shakka ranar juma'a rana ce mai albarka ga dukkanin musulman duniya gabaki daya rana ce kuma mai daraja tunda a shekara aka samu ranar idi babba da karama da ake ce ranar layya da kuma ranar karamar sallah ta azumi a sati akan samu wato babbar rana ita ce ranar juma'a wannan aya Allah ya saukar daga cikin surorinsa a cikin alkur'ani sai saka wa wata sura da cewa suratul juma'a saboda girman wannan rana Allah ke cewa fa idza qudiyatis salatu idza har kuka gama sallah kuka idan da sallar juma'a ku fantashiru fil ard ku kuyadu a doron kasa kenan kada ka keɓe juma'a ka ce wannan rana rana da ta hutu sabo rana ne don girmansa ba wani abin da za ka yi in kai haka wannan kai ka dora ma kanka wannan Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne dora maka ba
madalla masu sauraro sai ai mana afuwa ba za mu samu kawo muku takaitattun labaran duniya ba saboda lokaci da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna taya Alhaji Lawan Osman Musawa da mayanan gusau muna daurin awan ƴaƴansu Ahmed Abubakar Osman da Amina Bashir Mayana wanda za a yi gobe Asabar a gidan mayanan gusau da ke jihar Zamfara Haka kuma muna taya iyalan Alhaji Awal Akawu da na Alhaji Ishak Garba Garga murna daurin auren ƴaƴan su Hassan Awal Akawu da Umma Salma Ishaka Garba Garga wanda za a yi gobe Asabar a garin Jos dake jihar Plateau Nigeria da fatan Allah ya ba dukkan su zaman lafiya amin Ya zama da Muhammad Hafiz Baballe da ya tana gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti